This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 23 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau shugabanni da jami'an diplomasiya na kasashe za su gabatar da jawabi kan batun ƙarfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan a yau ne sojojin Isra'ila suka kai wasu ƙazaman hare-hare ta sama a kudancin Lebanon. Jami'an Ukraine sun ce harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhye ya jikkata akalla mutane 16.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za ku ji rahoto akan bude babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2024 a birnin New York da ke na Amurka, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, inda ake sa ran za a maida hankali akan tashe-tashen hankula a wasu ƙasashen duniya, batun tsaro da kuma ƙudurorin da majalisar ta sa gaba. Bayan haka za ku ji hira da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar CISLAC mai sanya ido akan harkokin majalisar Najeriya, wanda shi ma ke halartar babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin ko menene mahimmancin haɗin gwiwa da kungiyoyin farar hula da gwamnatoci ga Majalisar Ɗinkin Duniya?
To kamar yadda aka sani dai, ita da kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi imanin kan cewa ba za ta iya yin nasara a cikin aikace-aikacenta ba, dole sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfi ga kungiyoyi irin na farar hula irin namu, don a tabbatar da kan cewa an yi nasara ga duk ƙudure-ƙuduren da take wanzarwa.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma Babangida Jibrin zai gabatar da shirin ilimi wanda ya tattauna akan batun amfani da fasahar AI. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin ne shugabanni da jami'an diplomasiya na ƙasashe za su gabatar da jawabai kan batun ƙarfafa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya, shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama na duniya, kama daga sauyin yanayi, rikice-rikice da talauci. A jiya Lahadi ne wakilan suka ba da izini na ƙarshe ga yarjejeniyar makomar duniya, wadda ta kunshi lamuran zaman lafiya da tsaro, ci gaba mai dorewa, yin haɗin gwiwa na fasahar zamani, matsalolin take haƙin ɗan adam da kuma na jinsi. An amince da yarjejeniyar a taron kwanaki biyu da aka yi wa take taron ƙolin makoma, wanda sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira. Ya ce, na kira wannan taron ne saboda duniyarmu tana kaucewa hanya, kuma muna buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da yanke shawarar da za su mayar da mu kan tafarki. Rikice-rikice suna ƙara ta'azzara kuma suna ƙaruwa, kama daga gabas ta tsakiya zuwa Ukraine da Sudan, da ya kamata a kawo ƙarshe cikin gaggawa. Tsarin tsaro na bai ɗaya yana ƙara taɓarɓarewa ta hanyar rarrabuwar kawuna, makaman nukiliya da ayyana fagagen daga. A yau Litinin ne sojojin Isra'ila suka kai wasu ƙazaman hare-hare ta sama a kudancin ƙasar Lebanon, a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah, lamarin da ya haifar da fargabar ɓarkewar yaƙin gama gari. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-hare fiye da 300, yayin da kamfanin dillancin labaran ƙasar Lebanon ya ba da rahoton cewa an kai munanan hare-hare a yankuna da dama na kudancin ƙasar. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Riya Admin Daniel Hagari ya bayyana a wani saƙon bidiyo cewa sojojin Isra'ila sun ɗauki matakin kai harin ne a matsayin martani ga shirin ƙungiyar Hezbollah na yin lugudan wuta a yankin Isra'ila. yawaitar yakin da ake yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon a cikin makon da ya gabata ya sa ma'aikatar harkokin wajen Amurka fitar da wani sabon gargaɗi ga masu tafiye-tafiye, inda ta buƙaci Amurkawa da su fice daga Lebanon a cikin jiragen kasuwanci tun suna da damar yin hakan. Jami'ai a kudu maso gabashin Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhye ya jikkata akalla mutane 16. Ivan Fedorov, gwamnan yankin Zaporozhye ta kafar sadarwa ta Telegram, ya ce har-haren sun kuma lalata gidaje 13, cibiyoyin ilimi, motoci, gareji da kuma wasu gidaje masu zaman kansu. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai wa ƙasar harin cikin dare da jirage marasa matuƙa guda 4 da makamai masu linzami guda 2. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo wasu jiragen saman Ukraine guda 4 a yankin Belgorod da kuma wasu guda 4 a yankin Kursk. Shugaban Ukraine Zelensky kuma yana shirin yin jawabi a wannan makon a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ganawa da shugaban Amurka Joe Biden.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A kowane watan Satumba, shugabannin ƙasashen duniya na taruwa a birnin New York da ke nan Amurka domin gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. A bana, ana sa ran shugabannin za su tattauna a kan batutuwa da yawa, ciki har da yakin Gaza da na Ukraine da kuma tsaro a wasu ƙasashen duniya, tattalin arziki da dai sauransu. Wakiliyar muryar Amurka Margaret Bashir ta hada rahoto akan babbuɗe taron. Ga Baba Yakubu Makira da fassarar rahoton.
A wannan mako ne za a kaddamar da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya mai tattare da shagulgula, inda za a gudanar da taron koli akan makomar duniya.
I called for this summit because our world is.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa, na kira wannan taron kolin ne saboda yanda duniya ke kaucewa hanya da kuma buƙatar ɗaukar muhimman shawarwari domin dawo da ita akan tafarki da ya dace. Taron shekara-shekaran da aka amince da shi bai ɗaya mai take yarjejeniyar makomar duniya. Wani tsari ne mai kunshe da abubuwa da dama da ke nufin tabbatar da cibiyoyin ƙasa da ƙasa za su iya gudanar da aiki a faɗin duniyar da ya canza sosai tun lokacin da aka ƙirƙiro da shi a shekarar 1945. Rasha wacce ta nuna adawa sosai akan abubuwa da ke cikin yarjejeniyar a daidai lokacin da ake kammala tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi a makon da ya gabata, ta nemi yin kwaskwari ma kan daftarin kafin amincewa da shi, amma ba ta yi nasara ba. Yarjejeniyar tana da manyan manufofi na kawar da talauci, da kawo ƙarshen yunwa, da gina al'ummomi masu zaman lafiya da haɗin kai. Hakanan yana neman daidaita rarraba ta fasahar zamani. Yanzu babban aiki na aiwatar da abubuwa ya fara. Mio Motley, Prime Minister Barbados, cewa yake,
but our people know instinctively that this will only be talk unless there's a fundamental.
Mutanenmu suna sane a tunaninsu cewa wannan zai iya zama magana ne kawai, sai dai an sauya yanda muke gudanar da al'amura da kuma wanda ake gani ko ake ji a wannan matsayi na ɗaukar shawarwari. Babban sakataren ya yi ganawar fuska da fuska da shugabannin duniya da dama a jiya Lahadi, ciki har da Leslie Volter, mamba a Majalisar Kula da Miƙa Shugabanci ta ƙasar Haiti. Sun tattauna akan buƙatar tabbatar da ganin an rantsar da zaɓaɓɓiyar gwamnati kafin watan Fabrairun shekarar 2026. Kamar yadda masu ruwa da tsaki na ƙasar Haiti suka amince, kana su yi aiki tare domin samun taimakon ƙasashen duniya wurin magance tashin hankalin ƙungiyoyin banga da kuma tsananin buƙatar taimakon jin kai. Yaƙe-yaƙe a Gaza da Ukraine da Sudan batu ne da zai ɗauki hankali a wannan mako. Miliyoyin mutane ne suka rasa matsugudansu ko suka zama 'yan gudun hijira daga waɗannan wurare uku da ake yaƙi da kuma ake fama da tsananin buƙatar taimakon jin kai. Filippo Grandi shine shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yayi bayani yana mai cewa,
humanitarians are not stretchable forever.
Ba za a iya uzurawa masu aikin jin kai abada ba. Muna kuma da iyaka a aikinmu. Kuma ina gargaɗin masu yanke shawara da 'yan siyasa cewa, idan har ba su ruɓanya ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin cikin lumana ko kuma aƙalla yin shawarwarin tsagaita buɗe wuta, za mu shiga cikin matsala. Grant ya bayyana damuwansa akan yanda yakin Gaza yake faɗaɗa zuwa wurare na baya-bayan nan shine a Lebanon. Ya shaidawa muryar Amurka cewa faɗaɗa rikicin na iya haifar da sakamako mara misaltuwa.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mutane hudu ne suka mutu inda wasu 17 suka jikkata yayin da wasu 'yan bindiga da dama suka bude wuta a cikin daren ranar Asabar a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Harbin ya faru ne a wani fitaccen wurin nishadi da ke birnin Birmingham, wajen da ke yawan samun cunkoson jama'a a daren ƙarshen mako. Shugaban 'yan sandan jihar Scott Tormont ya shaida manema labarai cewa wasu da ake zargin sun fito daga cikin wata mota ne suka yi harbin cikin wani gidan rawa, suka kuma koma cikin motar suka gudu. Harin kan mai uwa da wabin yana ɗaya daga cikin ire-iren matsalolin harbe-harben bindiga da ake samu a wannan shekarar a birnin, kuma hakan ya sa mazauna yankin cikin fargaba, inda suka yi kira ga jami'an tsaro da su taimaka a magance matsalar da kuma matsalar tashe-tashen hankula. Akwai yiwuwar masu gabatar da ƙara na Amurka za su iya bayyana sabbin bayanai game da binciken a zaman saurare da aka shirya farawa da ƙarfe 11 na safe agogon Amurka, wanda ya daidai da ƙarfe 3 na rana agogon GMT, yayin da suke cewa Ruth na da hadari ga jama'a kuma dole ne a ci gaba da tsare shi har sai an fara shari'a. Ana tuhumar Ruth da mallakar makami a matsayin mai laifi kuma da mallakar makamin da lambar sa ya goge. Ana iya kawo wasu tuhume-tuhumen. Wani jami'in leƙen asiri na Amurka ya hango makamin inda ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi inda Ruth yake, lamarin da ya sa wanda ake zargin ya gudu a cewar ƙarar. Daga baya an kama Ruth akan babban hanyar Florida. Jami'an Amurka sun ce Ruth bai yi harbi ba a lokacin da suka yi arangama da shi a filin wasan golf, kana bai biyo hanyar da Trump yake ba, wanda ke da nisan taku 300.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa birnin New York, inda aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. Shin ko menene taken taron, kuma yaya yanayin tsaro da zirga-zirga yake a can birnin? Na tattauna da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar CSLAC mai sanya ido akan harkokin Majalisar Najeriya, wakili kuma a kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International da ke halartar taron, don jin halin da ake ciki.
To mun shigo Majalisar Ɗinkin Duniya da ake wannan taro na Summit of the Future, wanda ya kunshi shugabannin kasashen duniya da kungiyoyi irin namu don neman a tabbatar da kan cewa an samu daidaita yadda ake tafi da al'amura a duniya.
To ya yanayin tsaro da zirga-zirga yake yanzu haka a birnin New York?
To a birnin New York, musamman inda ake wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai cikakken tsaro a wajen duk wanda ba shi da wani abin yi, ba za a gan shi ma a wajen ba, saboda dama a nan kasar mutane ba wai yawo suke kawai ba, a duk wanda aka gani a wajen taro an gayyace shi ne ko kuma ina da wani al'amari da zai gabatar. Saboda haka duk waɗanda aka gani shaida suna da wato register, suna da identity card da ya shiga su fita, amma idan ba ka da wannan identity card ba za ka yi hanyar wajen ba. Ma jami'an tsaro suna nan a ko'ina a kowane kwana an rurrufe, idan ba ka da wannan shaidar kan cewa an ma rijista ka shiga wajen ba za ka iya shiga ba, ba za ma ka tunkaro wajen ba.
To menene taken wannan babban taron na bana?
To wannan taro dai na bana, an ita da kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da shi kamar wani taro ne wanda aka zo a tattauna a tabbatar da kan cewa duka kudurkudurin da shugabannin kasashe suka sa a gaba an samu an yi nasara a kansa. Saboda haka ana reaffirming din yanda za a tabbatar da wanzuwar ko kuma aikatar da wannan kuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban abin sha'awa shi ne duka hukumomi ko kuma shugabannin kasashe da kungiyoyi irin namu duka muna buƙatar mu tabbatar da kan cewa dai babban ƙudurin nan na tabbatar da ci gaba a duniya wato SDG Sustainable Development Goal an samu an cimma wannan ƙudurin.
Suwa da wa ake sa ran za su gabatar da jawabai a taron kuma a wani ranaku?
To kamar wannan Summit for Future shi ya already minista din Najeriya wato ministan kasashen harkokin kasashen waje wato minista Yusuf Tuga ya riga ya yi jawabi a taimakon Najeriya inda ya nuna ƙudurin Najeriya ta tabbatar da kan cewa za ta bi duk sauran da za ta bi don a tabbatar da wanzuwar ko kuma ci gaba mai ɗorewa da kuma tabbatar da kan cewa an yaƙi talauci an yaƙi wato rashin zaman lafiya. Yanzu kuma godin Allah ya kamu mataimakin shugaban ƙasa na Najeriya zai zo ya yi bayani a cikin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya inda muke sa ran cewa shi ma zai taɓo yanda za a tabbatar da kan cewa an samu ci gaba mai ɗorewa an samu zaman lafiya a duniya da kuma Najeriya da kuma yanda za a gudanar da ko kuma a tabbatar da kan cewa an tanadar da kuɗaɗe don a samu ci gaba mai ɗorewa. Sauran shugabanni su ma da dama za su yi jawabi tsakanin gobe da jibi idan Allah ya kai mu.
Ta yaya haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin farar hula irin naku da gwamnati da ma sauran ƙasashen duniya ke da muhimmanci a irin wannan taron?
To kamar yadda aka sani dai ita da kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi imanin kan cewa ba za ta iya yin nasara a cikin aikace-aikacenta ba, dole sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfi ga hukumomi ko kuma ƙungiyoyi irin na farar hula irin namu don a tabbatar da kan cewa an yi nasara ga duk ƙudure-ƙuduren da take wanzarwa. Saboda kawai a gwamnati ita kaɗai gwamnati ba za ta iya yi ba, dole ne tana buƙatar tallafi, tana buƙatar taimako, tana buƙatar wato agaza don a tabbatar da kan cewa an cimma ƙudurin da aka sa a gaba.
A gaida Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani shugaban ƙungiyar CISLAC. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa gwamnatin Amurka ta sha alwashin taimakawa ƙasashen Afirka wajen inganta dabarun amfani da ƙirƙirarren fasahar nan da ake kira AI a Turanci. Don kuma muka ƙetara jamhuriyar Nijar, za ku ji irin matsalolin da iyaye da kuma hukumomin makarantu ke fuskanta a yanda ake shirye-shiryen komawa sabon shekaran karatu a ƙasar bisa la'akari da ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu makarantu da wasu alƙaryu, lamarin da ya kai ga maida makarantu sansanoni 'yan gudun hijira. Fatan za a yi sauraro lafiya.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa.
A makon da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar Amurka ta jagoranci wani taro na inganta amfani da ƙirƙirarren fasaha da aka fi sani da artificial intelligence ko AI a nahiyar Afirka. Taron wanda aka gudanar da shi ta yanar gizo ya kunshi ƙasashe na Afirka da dama. A lokacin wannan taro dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana ƙudurin gwamnatin Amurka da ci gaba da tallafawa nahiyar domin amfani da wannan ƙirƙirarren fasaha ko artificial intelligence domin amfanin nahiyar da ma duniya baki daya.
A dedicated breakout session on three sectors in particular: agriculture, education and healthcare. And how do we direct these technologies to be able to make it easier and more cost effective diagnosing more quote-unquote, you know.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana cewa taron ya tattauna ne akan bangarori musamman guda uku da suka hada da harkar gona, ilimi da kuma harkar lafiya. Ta bangaren lafiya an tattauna akan yadda za a bullo da wani tsari na samar da lafiya mara tsada ga al'umma na nahiyar Afirka, ta yadda za a yi amfani da kimiyya fannoni daban-daban na kiwon lafiya domin sauƙaƙa tsadan magunguna da kuma kiwon lafiya a nahiyar da zummar kawar da wasu cututtuka da yanzu haka suka kallabi nahiyar. Har ila yau an tattauna akan yadda za a yi amfani da irin wa'annan kimiyya domin gudanar da bincike akan cututtuka da dama ke damun bil'adama kuma hanyar magance su.
Non-communicable diseases and making sure that we're learning from the best practices around the world to make those diagnoses most efficient.
Daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger inda wakilinmu Hamid Mahmud ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a kasar game da shirye-shiryen komawa zangon karatun farko na wannan shekara a kasar duba da irin matsalolin da ake fuskanta a kasar na ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu yankuna na kasar. Da farko dai wakilin namu ya ji ta bakin Malam Hassan shugaban kungiyar malamai na jihar Agadas.
Bana dai sanin kowa ne jamhuriyar Niger an samu damana mai albarka wadda za a ce ba da jimawa ba a samu irin ta ba, don ka wannan ruwan na sama da suka sabka sun haddasa banna cikin garuruwa daban-daban. Don ka cikin garuruwan nan inda aka samu banna mutane mahi yawancinsu inda aka kai suka samu malaba shi ne cikin makarantun ne, don ka banda kuma sauran makarantun nan da aka samu wasu suka faɗi. Don ka shi ne yasa ba tare da mamaki ba cikin taron ministoci ta ɗauki ƙudurin kan cewa maimakon rana 1 ga watan October shiga lokal ta bana an maida ta 28 ga October na ga shekara kwa.
Kamar ya ku bangaren malama yake game da shirye-shiryen
sai mu ce wanga mataki da gwamnati ya dauka daidai ne. Daidai ne dan a samu a ba kowane malami kowane yaro dama ta yin karatu cikin lokacin da ya kamata kwa. Mun sha gani can wani lokaci sai a ce an koma lakwal me yan aka zo a ga zahirance wani wuri ne a koma lakwal, kenan maimakon ai haka nan gara a dauki lokacin da ya kamata a shirya sosai dan a samu karatu mai inganci a samu lokaci isasshe na yanda kowane yaro kowane mushe bai samu ragi ba daga cikin lokacin shi na aiki ko lokacin shi na karatu. Don mu bangaren malamin makaranta sai mu ce alhamdulillahi shirye muke kawai jira muke wannan lokacin yazo in banda yan kurakure da wanga aka samu wanga tangara da aka samu ta makarantun ne wanda suka faɗi ko kuma wanda aka samu tani daga cikin su mu bangaren malamma shirye muke zuwa koma lakwal.
So tari ana malama na irin wannan lokacin malama na fuskantar wasu matsaloli idan za a koma makaranta. Shin a bana ba ku san wa'annan matsalolin ba?
Su matsaloli wanda muke ce maka ba wai wanda suka danganci ba koma lakwal ne. Wanda gare mu matsaloli ne ladadu wanda yake in ka dauka kamar daukan yan kwantarage zuwa aiki da ma'aikata da dindindin. Wannan me ake ce mishi preoccupation kasan kinmu ne wanda sun jima. Yanzu haka suna nan aje ba a biya bukatun su ba su ne za mu iya cewa matsaloli me wa'anga wanda matsaloli wanda suka shahi dai koma lakwal sai in ce maka babu wata matsalar da take ta danganci koma lakwal kwa.
To shi kuwa bangaren sa Malam Umaru Hassan wakilin ministan ilimi ya bayyana kokarin da gwamnati ke yi ta wannan bangare.
Shirye-shiryen da muke yi na lokal kun san bana an samu ruwan sama da yawa, ruwan saman nan ya tahi antuka ya taba wasu klasoshi. Lalle akwai klasoshi wanda suka fadi sun kai kusan klas 80 a cikin jihar Agadez, amma cikin lokal guda sai gani klas biyu kenan ba duka lokal kin. Ina ji akwai dai ekol guda 11 wanda muna sammani su lalle ruwa ya musu banna kurai. Lokalolin nan akwai lokal biyu nan wajen Arlit Kare, Nouveau Kare da Nouveau Kare 2. Akwai lokal wajen shidda wajen Ingal da akwai nan Ciro ɗin su ma lokalolin nan cikin Agadez. Kenan wasu lokaloli ruwa ne ya shige su wasu klasoshi suka, amma da muka yi lissahi wannan ba su iya hana a ce ba a yi rantre ba. In dai an sai da rantre inda yake insha Allah a nan Agadez muna iya yin shi babu wani matsala. Kayaki na karatu kun ji dai CNSP minista na education ta ce wajen miliyar 2 aka sa bana dan a sai kayakin lokal. Kenan muna sammani alhamdulillahi kayakin nan kuma in Allah da suna zuwa kafin a ce lokal ta tashi. Kun gani ba radai yanda aka yi har avion aka sa aka daddauko aka kawo su, muna sammani bana ma haka nan ne. Kenan he mu ce in Allah ya yarda bana ma dai lokal cin ai rantarecin yanda ya kamata insha Allah. Amma mun gani nan jaha Agadez akwai in ka kawo yaran ka sai ake aka kawo jika. Jikan nan da na tambaya na min suka ce min kuddin kojes na ce a'a ba iya gama kuddin kojes da kuddin sa yaro local. Tunda mu diyan talakawa ne mun san jika wannan ga mai hali yana gani ka dani amma da ka talaka in kana da da uku da hudu kenan jika hudu ina za kai da kake nema ka ci ina za ka kawo yaro. Kuma da muka yi bincike mun ka gani yara da yawa abin da yake hana su lokal jikan nan muka ce to tunda doka ta hana me yasa abinda doka ya hana muna bari cikin lokalori ana yin shaha a bar yara ana hana yara zuwa lokal shi yasa muka hiddo wannan takarda in kujes ne kujes ai doka ta ce kujes sai an yi rantare
to masaro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Agadez a jamhuriyar Niger Hamid Mahmud da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham na ku baban yarci prinke ci a huta lafiya sai wani mako
Madalla a gaida baban gida Jibran to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sako mu na farko ya fito daga Sanusi Madatai da Magaram. Yace salam VOA Hausa. Jingine batun komawa makarantun boko na wannan shekara da ya dace a yi a ranar 2 ga watan Oktoba mai kamawa zuwa ranar 28 ga wannan watan da hukumomi na Jamhuriyar Niger suka yi a kafatar din makarantun boko na Niger sakamakon tsananin ambaliya. Yayi daidai da fatan Allah ya baiwa hukumomin namu ikon shawo kan wannan matsala da ta tilasta jinkirin nan. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace a gaskiya yanda mutane ke mayar da hankali wajen neman duniya maimakon lahira, abun akwai daure kai. Kowa dai burin sa ya cuci wani domin ya rayu. Tabbas lahira akwai kallo. Fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya. Sai kuma sakon Ismail Agnes Malam Fatori mazaunin jihar Difa Jamhuriyar Niger. Yace ba mu yi mamakin yin watsi da sakamakon zabe wanda jam'iyya mai mulki ta PDP a jihar Edo ta yi ba. Ganin yadda bayan an kammala zabe ko da na gama gari ne a kasanmu Najeriya daga bisani duk jam'iyya da ta sha kai sai ta yi watsi da sakamakon zabe. Don haka jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Edo ko garzaya zuwa kotu a hukumance ne kawai. Sai kuma sakon Sani Aliyu Turaki yace wallahi shugabanninmu Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah ku duba halin da talakawa suke ciki domin wallahi kullun abin kare gaba yake yi wai ina ake so talakai sa kansa a wannan kasar tamu kullun cikin kunci haba shugabanni wannan nauyin da Allah ya dora muku ya kamata ku sauke shi ku sani ko ba komai akwai mutuwa ya kamata ku duba halin da talakawa suke ciki Sai kuma sakon da ke cewa muna jinjinawa matasan nan na birnin Jos a game da yadda suka sarrafa itatuwa zuwa kayan amfani da kuma kawa da fatar mahukunta za su karfafa musu gwiwa sako daga Sani mai langelange yalwaya guri
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
A yau Litinin ne shugabanni da jami'an diplomasiya na kasashe za su gabatar da jawabai kan battun karfafa ayyukan Majalisar Dinkin Duniya shirin da ke zuwa kwana guda bayan amincewa da tattaunawa kan batun magance matsaloli da dama na duniya kama daga sauyin yanayi rikice-rikice da talauci A yau Litinin ne sojojin Isra'ila suka kai wasu kazaman harhare ta sama a kudancin kasar Lebanon A daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah, lamarin da ya haifar da fargabar barkewar yakin gama gari. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harhare fiye da 300. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Riya Admin Daniel Hagari ya bayyana a wani sakon bidiyo cewa sojojin Isra'ila sun dauki matakin kai harin ne a matsayin martani ga shirin kungiyar Hezbollah. Na yin lugudan wuta a yankin Isra'ila. Mutane hudu ne suka mutu inda wasu 17 suka jikkata yayin da wasu 'yan bindiga da dama suka bude wuta a cikin daren ranar Asabar a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Harbin ya faru ne a wani fitaccen wurin nishadi da ke birnin Birmingham, wajen da ke yawan samun cinkoson jama'a a daren ƙarshen mako. Jami'ai a kudu maso gabashin Ukraine sun fada a yau Litinin cewa harin saman da Rasha ta kai a birnin Zaporozhye ya jikkata akalla mutane 16. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai wa kasar harin cikin dare da jirage marasa matuka guda hudu da makamai masu linzami guda biyu. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta harbo wasu jiragen saman Ukraine guda hudu a yankin Belgorod da kuma wasu guda hudu a yankin Kursk.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, da kuma engineer Mukanelius, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.